American army, the hip hop.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Asabar, kasar Pakistan ta ce ta kashe yan aware 20 don kawo ƙarshen ƙawanyar da suka yi a sansanonin soji biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Sojoji akalla tara, ciki har da ofisoshi biyu aka kashe, a yayin da kuma su shida suka samu raunuka a gwabzawar da ta barke da tsakar daren ranar Laraba a gundumomin Nashki da Fangur da ke lardin mai fama da tashi-tashin hankula. Fadar sarkin Morocco jiya Asabar ta ce yaron nan ɗan shekaru 5 da ya fada wata rijiya mai zurfi ya kuma makale ciki na tsawon kwanaki 4 ya mutu. Sarkin Morocco Muhammad na 5 ya yi ta'aziyya ga iyayen yaron a wata takardar jawabi da fadar ta fitar. Masu ayyukan ceto sun fitar da yaron mai suna Rayyan daga rijiyar da daren jiya Asabar bayan wani namijin aiki wanda ya ja hankalin duniya. An yi ta aikawa da sakonnin nuna goyon baya da kuma nuna damuwa game da makomar yaron daga sassa daban-daban na duniya. Rayyan ya fada cikin rijiyar mai zurfin mita 32 wadda ke cikin gidansu a ƙauyen Ikran da ke lardin Chufkian mai cike da tsaunuka a ƙasar ta Morocco tun ranar Talata da yamma. Ya makale ne cikin wani matsatsen rami ta yadda ya kasance da hadari ga masu ayyukan ceto su kai gare shi. Birane a ƙasar Canada, ciki har da Toronto mai cike da hada-hadar kasuwanci, sun fuskanci rudani jiya Asabar yayin da zanga-zangar da ake yi kan tilasta yin allurar rigakafin corona ta bazu daga Ottawa, babban birnin ƙasar, wanda hakan ya janyo fargabar yiwuwar a samu tashin hankali tsakanin masu zanga-zangar goyon baya da marasa goyon baya. Zanga-zangar wadda ta samo asali daga Freedom Convoy, ma'ana tawagar yanci, wadda wata tawagar motoci ce da jama'a, ta nuna turjiya kan wani sharadi na yin rigakafi ga duk matukin motar trailer mai son ƙetare kan iyakar ƙasar. Ta rikiɗe ta zama wata dama ta nuna adawa da matakan kare lafiya da kuma gwamnatin Prime Minister Justin Trudeau. Dukkaninmu mun gaje da wannan wa'adin mai cike da tursasawa da zama tamkar cikin wani babban gidan yari, a cewar Robert, wani mai zanga-zanga a Toronto wanda bai bayyana sunan mahaifinsa ba. Ya ƙara da cewa, mun so kawai muke mu koma rayuwar da muka saba ba tare da tsirka mu kanmu wani ruwan guba ba wanda suke kira rigakafi. Sarauniyar Ingila Elizabeth II ta yi ta nuna goyon bayanta kan batun amincewa da Camilla a matsayin sarauniya. Tana mai amfani da jawabi na musamman na bakin cika shekaru 70 da ta yi bisa gadon mulki don shelar yanke wannan shawarar wadda za ta yi tasiri kan makomar masarautar ta Burtaniya. A jawabin da ta yi a ranar jajibirin cika shekaru 70 da ta yi kan gadon sarauta, sarauniyar ta bayyana abin da ta kira fata na haƙiƙa, cewa Camilla za ta zama Queen Consort, wato sarauniya matar sarki, duk lokacin da babban ɗanta Charles Yarriman Wells ya gaje ta kamar yadda ake kyautata zato. A fagen wasanni kuma, ƙasar Kamaru mai masaukin baƙi a gasar cin kofin ƙasashen Afirka ta zo ta uku. Daga Yaounde ga Muhammad Bashir Laden da rahoton.
Kamaru ta kwato mutuncinta a wasan neman fili na uku, inda ta yi nasara kan Burkina Faso a bugun penalty bayan sun yi kunnen doki 3-3 a mintuna 90. A wannan karamar final da aka buga, dan wasan Burkina Faso Steve Yago ne ya fara zura kwallo a mintuna 24. Dab da zuwa hutun rabin lokaci kuma, mai tsaron ragan Kamaru Andre Onana ya zura ma gidansu minti 5 bayan an dawo hutu. Dango Watara ya kara yawan kwallayen 3 daban zakenan. A amma yan wasan Kamaru ba su yi kasa a gwiwa ba, sun nuna kwazo cikin mintuna 20 kafin a yi busan ƙarshe, inda suka fanci kwallaye uku, inda suka hada da Stephen Bauken a mintuna 71 kafin Captain Vincent Abubakar ya zura kwallaye biyu a mintuna 85 da 87. Yin haka ya daidaita tsakanin kasashen biyu 3-3. A bugun fenalti kuma Kamaru ta zura duk kwallayen ta biyar, inda Burkina Faso kuma ta zura uku. Mai tsaron ragan Kamaru har ila yau Andre Onana ya cafke kwallon Blati Ture kafin Ambroise Oyongo Bitogo ya zura kwallon ƙarshe. Magoya bayan Kamaru suka ce hankalin su ya kwanta.
Yawa samun ji dadi, mun gode wa Allah sosai. Abubakar Vincent
Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Bashir Laden. A halin da ake ciki kuma, yar wasan zamiyar kankara ta kasar Norway Theresa Johaug ta ci lamar zinari ta farko a gasar Olympic ta lokacin sanyin hunturu wadda ake yi a birnin Beijing na kasar China. Ta ci wannan lamar yabance a jiya Asabar a gasar mata ta tsawon kilomita 15. Yar Rasha Natalia Nepreva ita ce ta ci lambar azurfa, sannan kuma Theresa Stalova ta Australia ta ci tagulla.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai saurare, yau kuma Allah ya kawo wajen sashen da ake kera tukunya da wasu tasa da abun yin masa haka da ke Bauchi, kasa ce ta masa. To saboda haka wannan wuri dai yana cikin kasuwan mu da lawan ne, inda yake akwai wuri-wuri. To kamar da na ga muku, mun zo sashi ne na waɗanda suke kera tukwane da zai sauran abubuwa. To tare da ni zan so ka gabatar da kanka.
Sunana Yahaya Bala.
Malam Yahaya Bala, kane shugaban wannan gu?
Ne shugaban sana.
To gashi na zo na same ka a wajen da kuke sana'anku, kuma kuna yi ne don kusaya kuma kusaya. Yawa. To gashi dai yanda yake wannan al'amari, ko za a ga mun yanda wannan abubuwa yake gudana?
Yanda abubuwan ne yake gudana na fahimta. Abubuwa ne da yake bukatar jari. Idan da jari za a zanna da yara masu dama kamar yara sama da 6 ko 7, amma mutum na da karancin jari kaga dole yara zai fi ko mutum 2 ko 3 ba. To shi ne dai abin da yake tafiya.
To kamar wannan abubuwa su ga sunan, ina ganin yaranka suna fama yin amfani da manya-manyan wato almakasa haka, ana tankwarawa a biginan a bigicen. To kamar wannan abubuwa da mene ne kuke yin wannan tukwane da sauran kayayyaki?
Kayayyakin da muke da su aluminium ne, daga aluminium irin su tapsalanda na mota, su bulo inji, su gearbox, su gwangwanin multina, duka muna amfani da su. Yawa.
Wato sai wa kuke kore tun daga gwangwanin multina ai a jeji ne, ai a juji ne muke dauka ku wurin zubar da shara?
Yanzu ai malam ba abin da ba san darajar sa ba.
Gwangwanin multina ma
garanti ma ku ai yanzu da kudin ka ma sai ka neme shi ka rasa shi. Wannan haka yake. A da kan shekarun baya da kayan yake samuwa da sauki, kamfanonukan kuma sun yi karanci da suke amfani da shi, kyauta ma aka kawo mana ba ma bukatar sa, amma yanzu da kudin ka ma za ka neme shi. Maganar gaskiya
kenan, yanzu dai komai dai ya zama to yana da amfani.
Komai yanzu ya amfani ne yanzu.
Masha Allah.
Wannan haka yake.
To kamar wannan tukwane ga su kashi-kashi ne, akwai manya akwai ƙanana. To ya kuke zubin su?
Yanda yake zubin su, kowanne da mulin sa, mulin babba daban na karama daban. Kuma aiki kowanne yanda za ka yi na babba haka za ka yi na karama, sai dai zaman tona babba zai riba ta lokaci, amma abin da kai wa karama, abin da kai babba ka za ka yi wa karama kowanne.
Wato wannan kasuwa dai kawai su abin da kuka fi yi kenan?
Mu abin da muka fi yi kenan. Wannan shi ne muke.
Yawa, kamar a rana kuna yin wannan kamar tukwane din nan kukan yi kamar gudana
eh kamar an da kayan aiki a rana ita kamar lamba 10 mukan yi guda 20 a rana daya an da kayan aiki amma kayan aiki an babu shi shine duk abin da ya sauka sai yawa amma an baka an da kayan aiki kan guda mu yi guda 20 a rana kamar lamba 15 ita za mu iya yin guda 15 ko dozin daya sai mu tashi yawa kamar lamba 30 da kai guda 6 ko guda 8 wani lokaci su sai mu tashi an da kayan aikin kenan amma an baka kayan aiki abin da ya samu da shi za ka yi amfani yawa da ke kayan yanzu yayi karanci gaskiya yawa
to ka ce kana samu ne daga top cylinder zone engine motor ko baka ba
haka ne gurin yan gwagwa
eh a gurin kuka ji ko sai
su su a gurin su yawa to kuma su yanzu majority su ma sun fi mu'amala da kamfani sai ka je kana gani ma kai sai ka ga ba kowa da sayar maka shi ba sai loader ne daga nan shi ma ya tafi da shi
to kamar yanda ka ba da safin akwai lamba 10 akwai lamba 15 kamar nan ne kuke sai da su
eh kamar yanda yake muke sai da su ya danganci daga kan farashi ne yanzu wanda ka san kai bai hadu ba kowa da farashin sai daga gara ka samu haka da aka sai a ce da kungiya da kuma kai ya hadu kaga kowanne farashi daya ne amma yanzu abin da kaga kai lissafi ka ce kaya kai lissafi kaga da ka samu wani abu kawai shikenan da ka sai da kayanka kawai
wato kukan narka wannan abubuwa ne su aluminium
eh muna narka shi eh kuma tukwane aka yi su aka narka shi kuma ya ɗeba aluminium a ce a zuba musu yawa suna shan iska dan mintoci kaɗan sai a fidda su a ciro su yawa
kuna musu wani fenti ne ko kuma
eh ana musu fenti kun kama da yan sari aka yan kaiwa yan sari haka amma kamar masu so na gida wasu ba sa bukatar fenti amma kamar yan sari kan su za ta musu fenti yawa kuma yan sarin su ne wanda za ku dade guna yanzu kaga kamar masu kwaya dai wani ya saya kaga zai shekara ma bai zo ki ba yawa amma da yan sarin su ne wanda dan sari inde da kasuwa a yau kuma sama yi a yau din ma zai sake bukatun wasu yawa
to kaman idan muka bar magana tukwane muka koma kaman tanderu na masa ba
kaman tanderu na masa gaskiya nan garin garin masa ne amma gaskiya ba ya tafiya gaskiya kaskon masa a
me yasa
gaskiya ni ban san dalili ba amma gaskiya nan kaga dai daga Jos na zo na zanna garin dama dan nan yamma ga Jos na koya amma gaskiya Jos kaskon ya fi nan ya fi nan ma tafiya dan sani ba ko daga can ana zuwa a sara ne nan din kuma sarin sa ya karanci amma gaskiya nan kan kasko ba ya tafiya dan kaga ni na zo ni
na ke da aluminium ne
eh
to ko ne ya su kaskon kasa suka fi amfani
a'a Jos din kenan ko
ha bauci
eh to ba zan yi musu ba gaskiya nan da ka iya kwanaki ba zuwan tambaye kasko ma inda ka gani na zo da mai kasko mai 30 anan ina zo da
shi
ni na fara yin sa anan amma dake sai da kan asai anan ma daga Gombe sai a zo neman sa da na gaba da kasuwa ma na ma rabu da shi yanzu yawa
to kamar me da menene suka fi dauko suka fi tafiya
ni dai nan abun da dai su tafi a gona nan tukwanan kawai su ne suka fi tafiya yawa
kana da yara na
eh a yanzu dai ina da yara guda hudu eh
wanda ke su ma kansu sun isa su yi duka abubuwan da kamar
wannan haka yake ko bana nan kuma Allah ya da za su yi bakin kokarin su eh
to har ila yau da ni na dan za ku da ka dan domin saboda duba wani mai kasuwancin na harkar era gongomin biredi yawa wanda yake dai duk shi kasuwancin sa kenan yakan lankwasa ya kera waɗannan aluminium da fidda gidajen yin biredi wanda kashi-kashi kala-kala da kuma yadda zai fito masa to malam ko za ka gabatar da kanka
da farko dai suna na Usama Al-Mustapha Baraya
to malam Usama wani irin harkan kasuwanci ne ka kware
eh gaskiya na kware a harkan kira kamar kiran gongomin biredi da tukwane sauran dai abin da ba a rasawa na amfani yau da kullum yawa
wasu irin nau'in gwangwama yan biredi kake yi?
Eh, ga sanan dai muna yin duk laja, akwai manya, akwai kanana, akwai rawun, akwai kokwana, babu dai kalan da ba mai gaskiya, akwai kala da dama sun fi isure.
To, ina kake samun wato kayayyakin da kake amfani da su wajen kera wayannan abubuwan abin biredi?
Eh, gaskiya mukan samu a hannun ɗan uwanmu makera, wasu kuma a hannun irin ɗan bola jarin nan duka je muna samu. Eh, da yake ka san sabo yana da ɗan tsada, mu cika siyan sabon ba, amma shi ma an ta ɗauro akan sa. Sai yanda muke samu, to yanzu ga shi dai ma ka yi wahala, ba a samu sosai dai da ta in ta ɗauro, amma hakan ma dai ana yi ba a fata ba.
Kamar wannan kashi-kashi ne, akwai laja kace ko?
Akwai laja, akwai lajan makansa, akwai kokwana, akwai chocolate dide na kukan buredi makanin
buredi. Kakan yi ne ko kuma dai akan sa ka ne, kamar a misali gidajen buredi su zo su ce suna so ku yi musu.
Yawanci gidajen buredi suna zuwa su ce mu yi musu, idan mun gama na wannan, wannan yana jira a gama na wani a fara nasa, wata ran kuma muka yi mu ma din ma'ajiye idan mai so ya zo ya saya.
Shekara nan kana cikin
gaskiya na jima ina yi, inda gaskiya tun ina primary nake wannan aikin har zuwa yanzu. Na gama primary, na gama secondary, na tsara gaba ma dai.
Kana kamar makarantar gaba da secondary? University ko
kwalejin? Kwalejin.
Wannan ma kana koyon nan aiki kere-kere?
A wancan ba aikin kere-kere ba ne, wanda ya shafi dabbobi.
Kana da mata ne?
A ban da mata suke nan.
Allah kawo
ayyuka ne.
Irin abin da ya gudana kenan da na shiga kasuwar mu da lawan domin duba masu sana'ar saye da sayarwa dangane da kere-kere da suka hada da na tukwane, kwaskon yin masa, da kuma masu kera kwamagwaman yin biredi. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Masu sauraro kada a sha'afa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Jama'a masu sauraro, barkamu da sake saduwa a filin mu na nasihar Lahadi. Ina kuma fata an waye gari lafiya. Ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji, Fadan Cocin Katolika Diocese na Yola Jihar Adamawa ta Tarayyar Najeriya. Yau ina mana kira da mu nemi koda hanya guda ce da za mu bi domin mu ba da kanmu saboda kyautata rayuwarmu da rayuwar al'umma. Tambaya guda ita ce, wace hanya ce za mu bi domin cimma wannan manufa? Ba hanya mai sauki fiye da hanyar kudaita ga salama, adalci da tallafa wa juna. Isharar da shi Yahaya mai baftisma ya yi wa jama'a kenan a bishara ta hannun Luka sura 3 aya 10-14. Asar da suka tambaye shi ko mai za su yi domin su kuɓuce wa hukuncin Allah. Shi Yahaya dai ya ce, duk mai taguwa biyu ya raba da mara ita, mai abinci ma haka. Ga masu karɓar haraji kuma ya ce, kada ku karbi fiye da abin da aka umurce ku. Har ma ga sojoji ya ce, banda kwace ko kazafi. Haka mu ma masu sauraro, sai mu yi koyi da wannan, musamman a wannan lokacin da jama'a na fuskantar mawuyacin hali na yunwa da annobar cututtuka iri-iri. Abinci sai mu ba da hankali, kada su yi tsada fiye da kima. Mu kuma waɗanda Allah ya ba mu zarafi domin mu zama shugabannin jama'a, sai mu ma mu yi hankali, kada mu ci zalinsu, kada mu nawaita musu. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya sa mu dace. Amin.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai yi magana ne akan tsutsar ciki, wato stomach ko abdominal worms a Turanci, wanda ke ɗaya daga cikin manyan nau'ikan ƙwayoyin cuta na hanji. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren jami'in lafiya Dr. Abubakar Sa'id Kanya. Likita, barka da wannan lokaci.
Assalamu alaikum. wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
To likita, masu sauraron mu za su so su san ma menene tsutsar ciki ko kuma macijin ciki kamar yadda wasu ke kira.
Su tsutsar ciki ko macijin ciki kamar yadda ake kiran su wasu halittu ne dangin abin da a turanci ake cewa parasites. Kuma parasites an muka masa fassara a cikin harshen Hausa kamar wasu halittu ne da suke katutu su zauna a jikin dan Adam. To su wannan tsutsar cikin da macijin ciki suna zama ne a cikin hanji na bil'adama. Wannan su ne ake kira tsutsar ciki ko macijin ciki.
To likita, me ke kawo tsutsar ciki?
To abin da yake kawo tsutsar ciki kamar bisa shan ruwa mai gurbatacce ko kasa, wannan da muka sani kasa haka gurbatacce ta gurbata da su kwayayen wannan cututtuka, musamman yara kanana da suke rarrafe zaki ga sun dauka kasa suna ci. Ko rashin tsafta, mutum ya je bayan gida bai wanke hannunsa da sabulu ba, ko kuma inda ba halin sabulin koda da toka ne da ruwa mai kyau mai tsafta a wanke hannu. Sannan rashin tsafta ta gurin zama, muhalli ne, ta jiki ne, duka wannan yana sa a samu wannan tsutsar ciki. Ko kuma cin nama misali, wanda ko su kifi wanda ba dafa shi sosai ya dahu ba, to su ma duk wannan suna tattare da kamuwa da abin da ake cewa tsutsar ciki ko macijin ciki.
Shin da wasu alamomi ake gane cewa mutum na fama da tsutsar ciki?
To alamomi da suke sawa a gane mutum yana da tsutsar ciki ko babba ko yaro, akwai ciwon ciki, wani lokacin yana hadawa da gudawa, ko mutum ya tajin tashin zuciya, yawo yana cikan masa baki, yana tarar masa, ko amai, ko yawan kumburi, mutum ya ta gyatsa ko ya ta hutu. Sannan in ta yawa ma, mutum zai iya samun kasala da gajiya. Saboda duk abin da kake ci su ma suna ci maka ne da abin da ka ci. Ko mutum ya ga yana ramewa, kai ta kama ma cikin zai riga ciwon da ko ta'awa ake yi gurin mutum zai riga jin ciwo. Sannan wasu kuma ma za su yi gayin kamar acid. Wasu lokutan kuma ma mutum zai riga jin kaikayi a dubararsa haka, ya ta jin kaikayi yana susa. Sannan wasu lokutan kuma mutum ma in yi bayan gidan kamar wanda ake bayan gida a waje, dadare alhamdulillah Najeriya ana ta kokarin kauda wannan yan bayan gida a waje, wato open defecation, kuma ana ta cin ma nasara. To a karkara sosai in an yi bayan gidan a waje, mutum ma zai iya ganin tsutsar karara.
To likita, su waye suka fi cin karo da matsalar tsutsar ciki?
Da suka fi kamuwa ko cin karo da wannan larura ta tsutsar ciki ko macijin ciki, gaskiya yawanci yara kanana sun fi kamuwa da wannan larura, ko preschool children, wanto kafin a sa su a makaranta, ko kuma wanda ma an yi enrolling din su suna makaranta din, haka kananan yara dai. Amma kuma ba babba ba yaro, kamar yadda na faɗa, in har babu tsafta, ba a kula da zuwa bayan gida a wanke hannu, duka zai iya sawa a kamu, ko mata masu juna biyu su ma.
To likita, a likitance, bayan wata ko kuma sati nawa ya kamata mutum ya riƙa shan maganin tsutsar ciki?
To shi magani na kariya ga tsutsar ciki ko maganin prevention yawanci ko kuma treatment din, ana shan sa ne bayan wata 6-6. Nau'in magunguna kamar da ake ce musu ko albendazole ko mebendazole, kuma akwai shiri na abin da ake cewa na mass drug administration da ake yi na shi wannan tsutsan ciki din. Saboda in kika tattara su gaba ɗaya, rukunan su ana ce musu neglected tropical diseases, wasu cututtuka ma da ba a ma ba su kulawa sosai a wannan bangare na duniya, tropical countries irin kamar Najeriya kenan da yawanci kasashen Afrika. Kuma akwai ma specifically wanda su ana ce musu soil transmitted ailments din, kamar yadda na faɗa, daga ƙasa ne, cin ƙasa haka. Kuma ta masu juna biyu ma wasu zaki ga sai su bantar ƙasa su rinka ci, to su ma su yi kamuwa da wannan tsutsan ciki din. Shi kuma mass drug administration din ana bi ne ko makarantu ko community saka, gidaje-gidaje ko kuma makarantu ana raba maganin. Sannan akwai abin da ake cewa MNCH week, maternal newborn and child health week, da ake sau biyu a shekara. Gwamnatin tarayya ta hannun ma'aikatan lafiya da na ƙasa da na jihohi da hukumomin lafiya a matakin farko ana shirya wani gangami duk bayan wata 6-6. To shi ba da wannan maganin, shi ma ana sa shi a cikin rukunin magungunan da ake bayarwa a wannan lokaci na rabon magunguna na mata masu juna biyu da kananan yara.
Likita, wasu sukan ce yawan jin yunwa yana da nasaba da tsutsar ciki, shin haka ne?
To, yawan jin yunwa zai iya zama hakika yana da nasaba da tsutsan ciki din ko macijin ciki. Saboda kamar yadda na faɗa miki suna cikin hanji ne sun yi katutu, parasite ne, kuma halittu ne, akwai flatworms, akwai roundworms, duka ga sunan kala-kala ne, hookworms, duk za su ka tsutsan jini da shi maka nutrients din da mutum ya ci. So dole kin ga za su ka rage adadin abin da mutum ya ci, su ma suna ci maka da shi. So wannan zai sa a ji yunwa hakika, kuma wani lokacin ma yana rage jini na mutum saboda suna tsutsan jini din. Kuma in an yi gwaji shine za a ga adadin jinin bai kai ba kaman aka yi hemoglobin ko packed cell volume, wanda da su ne ake gane yawan adadin karfin jini na mutum, yawan tarin jinin. Zaki ga yara go wanda in yayi tsamari ma za a iya samun wato ciwon anemia, ciwon karancin jini.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba masu sauraron mu domin kare kai daga cin karo da matsalar tsutsar ciki da ma sauran nau'ikan cutuka?
Shawarwari da zan bayar da dama, na farko dai a san cewa ma za a iya samun wannan ciwo yayi tsanani, wato abin da ake cewa complications. Complications din nan kamar yadda na faɗa, akwai ciwon karancin jini, za a iya samun anemia kenan, ciwon karancin jini, kuma ko mutane wanda garkuwan jikin su yayi kasa kamar masu ciwo mai karye garkuwan jiki, shi ma abin zai iya musu tsanani na wannan larura. Kuma zai iya sa ma hanjin yayi blocking, daga nan kin ga za a iya samun intestinal obstruction kenan, duka ana samu. Sannan kuma risk din hadarin shi ma yana da yawa ga mata masu juna biyu, tun daman kin ga suna dauke da wata halittar jariri a cikin su, jaririn kansa yana amfani da jinin su, kuma ga wannan worms din. Shawarwarin da za a bayar a likitanci shine mutum ya tabbatar yana wanke hannayensa, yana inganta tsafta in ya je ban daki, da kuma wajen in za a yi girki na abinci ko za a yanka irin ganyayyaki ko fruit haka, ya'yan itace, su ma a tabbatar da tsaftar su. Kuma kada a yi amfani da kifi ko nama wanda bai dahu sosai ba, a dafa shi sosai su dahu, saboda wannan kwayoyin tsutsan cikin da mutum suna zama sosai, suna son nama ko kifi su zauna a cikin sa. A rinka kuma dumama abu sosai abinci in za a ci, kada a bar shi kawai a ci da sanyi haka, ko abinci ya kwana a ci haka. Wannan su ne shawarwari. Mutum kuma ya kokari ya inganta tsafta ta muhallinsa da kuma ta jikinsa da duka inda yake zaune. Sannan kuma kaga masu cin naman alade su ma suna da kamar risk sosai na kamuwa da wannan tsutsan ciki da macijin ciki a Hausance. Saboda shi naman alade gaskiya yana da high concentration na wannan din na tsutsan ciki da macijin ciki.
Masu sauraron mu, kada da ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Abubakar Sa'id Kanya, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.